يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكك تهت هويبا كوجمها تنبيان كيدا كوجمها تنبيان كيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2022. Waiwaya aka ce maganin bantuwa. Daga cikin batutuwan da suka dauki hankalin shirin domin iyali wannan shekara, akwai batun fitali da kudirin da zai ba da damar cimma burin mata a Najeriya na samun kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. Lamarin da ya sa matan suka yi kware-kware zanga-zanga a birnin tarayya Abuja da nufin ganin a wannan karo haƙasa ta ci ruwa. Shirin domin iyali ya nemi mata masu ruwa da tsaki domin musayar miyo a kan wannan lamari. Wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa ta bayyana abin da kudirin ya kunsa.
Suna son a basu kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. Akwai batun ƴancin zama ƴar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a basu kashi 35 cikin 100 na mukamai. Waɗannan buƙatun suna kunshe ne a kudurori biyar, wato doka ta 35, 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko, kudirin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisan jihohi. Kudirin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. Kudirin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa. Kudirin doka don samar da sharuɗan cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya. Da kudirin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. Waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su, amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin. Kuma shi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku. To a yau ina tare da mata uku. Akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail, da barista Hassana Ayuba Meriga, da Balaraba Abdullahi. Da su za mu tattauna akan wannan batun. Barin fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi waɗannan ƴanci ba sai yanzu?
Ba haka bane, ba wai ba mu nemi wannan ƴanci ba. Tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature, mata suke neman waɗannan ƴanci. Na tabbata za ki tuna labarin su Fumilayo Ransom Kuti, za ki ji labarin su Gambasawa ba. Sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin. A gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba. Ni kaina na tuna lokacin da nake rike da National Commission for Women, sannan bai zama ministry ba. A lokacin Abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na Najeriya, kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu, muka cika Abuja ba su yi ba. Sannan lokacin Babangida suka fara kokarin gyara, shi ma muka yi, aka yi kokari. Lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo, har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba, amma ba su yi ba. Kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry ɗin mata, shi ma an yi wannan kudirin, ba su yi ba. Babban abin zafi shi ne mazan nan su ne shugabannin Najeriya, su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba, su suke rike da mulki. Kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen, aka ce ko 15, Nairobi 25, Beijing 35. Ai America da su ranta mahannu, ai ba ta wani abu da Bature yake cewa ratification ba. Idan ka sa dokan duniya a kasa hannu, kana da niyya. amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokar nan ga lawyer a gaban mu akan ka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya General Buhari yana shugaban kasa shi rafta ma mana hannu na United Nations Child Rights Act shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sanan shi ma president din yake president din Najeriya shi yarranta ma mana hannu kuma yayin ratification na Sido shine dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata ai ba yau aka fara ba kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar dinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sirranta na hannu duka zaka gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu hayaniya duka amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan ma 35 din ya kamata yaushe ne Nairobi ai ya kusa shekara 20 lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan mutsari so babu mu nema bane duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullun aka zo zancen daya ne kawai basu yadda cewa mu partners basu yadda bane
barin tambaye barista Hassana Ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku ko mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiya ya kike kallon shi
eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai suna ganin idan ar an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne waɗanda suke majalisa ai sun taba faɗi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa attako su din ba za su samu gurin zama ba saboda haka kara bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane
a wannan shekarar ne kuma aka cika shekaru 8 da sace ƴan matan Chibok da har izuwa ranar cika shekarun babu tabbacin inda sama da 100 suke ko kuma halin da suke ciki Madina Dauda ta tattauna da shugaban al'ummar Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkechi Muta wanda ya bayyana halin da ake ciki
halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi tunda aka kwashe ƴan matan nan har zuwa wannan lokacin abin takeicin mai shine iyayen su ma ba su iya su zauna su samu zaman lafiya ba bai daddade ba kafin izo nan haraba na wannan gidan radio sai da na dan tambaya watakila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin ƴan iyayen ƴan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya da na tambaya ni na dauka ma ko guda 11 ne ake cewa ko nawa ne amma number da aka gaya mun yanzu da bai dade ba 38 wanda suka mutu
iyayen waɗanda
aka samu iyayen ƴan matan nan to akwai guda 2 wanda ni daya musamman na tabbatar Boko Haram ne mai kashe shi saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen ga kuma tunani ƴaƴansu wanda gwamnati yayi alƙawarin cewa gwamnati zai kwato musu to abun ba daɗi ne a kasar mu gaba da mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba balle ma iyaye wanda suke cika iya abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba daya alƙawarin rashin cikan alƙawarin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida
har yanzu suna cikin halin haula kenan
har yanzu haka ne
to yanzu a yau ƴan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka dabo a hannun waɗanda suka sace su
to a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106 siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar waɗanda gaskiya wanda suna waje ansan da na samu shine yanzu 109 ne wanda har yanzu suna cikin suna hannun waɗannan mutane
109 ba 110 ba
ba 110 ba don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta amma har yanzu ita din tana hannun gwamnati to ko iyayen sun sani ko ba su sani ba amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba sai yasa nace to da suke inda har na tambaya an bani cikakken bayani to saura 109 kenan
kamar yadda aka sani zuwa yanzu mata a Najeriya ba su samu yadda suke so ba a majalisa game da wannan kuduri yayin da halin da ake ciki dangane da ragowar ƴan matan Chibok da har yanzu ba a san makomar su ba bai sake ba idan ta kama Za mu sake waiwaye waɗannan batutuwa shekara mai zuwa idan muna cikin masu rai. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin a wannan shekara mai ƙarewa. Kada ku manta, za ku iya sauraron dukkan batutuwan da muka tabawa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Wadi ko kan wadi, wadi haba. In yi shuru ko yi magana.